ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها ترى ربيع الأول هجر رمضان الله صلى الله تعالى عليه وسلم شابي ربيع الأول هجر رمضان الله صلى الله عليه وسلم بمدر بنيه بأشرم ببطل ونبيده بشاء goma shi kuma goma ga watan a hudu miladiya 2006. Kamar yadda muka fara a yawancin satin rana irin ta yau, ranar Litinin, muka fara magana akan abinda ake kira taron maulidi, wanda muka yi magana akan asalin wannan taron. Shin akwai shi a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko babu? Akwai shi a zamanin sahabbai? Akwai shi a zamanin tabi'ai? Wanda an sade shi ita ce babu. To idan babu a zamanin waɗannan mutanen kirki, babu maulidi a waɗannan ƙarnuka guda uku wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya fifita su akan sauran karnin nuka, tafiya ne da suka fara yin maulidi. Domin ce duk wani wanda yake magana akan maulidi, sawa'un yana goyon bayansa ne ko yana kushe maulidi, ya yadda akan cewa taron maulidi bid'a ne. Saboda haka kai tsaye idan muka ga dama ma iya cewa bid'ar taron maulidi, babu wanda zai ja ko ya musu da mu akan wannan. Da wanda ya yadda da wanda bai yadda a yi taron maulidin ba, duk sun haɗu akan cewa bid'a ce. Saboda haka muna dai magana ne kenan akan bid'ar taron maulidi. To a karatunmu na baya mun ji cewa daular Ubaydiyya, daular Banu Ubayd a ƙarni na hudu, sai suka fara ƙirƙirar taron maulidi ba ɗaya ba ma ba biyu ba, maulidi duka. Wannan daula ta Al-Ubaydiyya, kamar yadda tarihi ya nuna, daula ce wacce take ta shi'a, shi'ar ma baƙar shi'ar, shi'ar da take kafirta dukkan sahabbai, shi'ar da take ɗaukan shugabanninta a matsayin alloli. Sarakunan wannan daula, kamar yadda tarihi ya karantar da mu, sarakuna ne wanda suka kai matuƙa wajen lalacewa ta fuskar aƙidar. A cikinsu akwai waɗanda suke halarta giya, a cikinsu akwai waɗanda suke ainihin sagin annabawa ƙarara, a cikinsu akwai waɗanda suke yin umarni a yi musu sujjada. Daular Al-Ubaydiyya wacce aka yi a Masar da Al-Maghrib Al-Arabi, daula ce da malaman sunna kakaf suka yi ittifaki a kan cewa daula ce ba ta musulmi ba. To waɗannan su ne suka fara ƙirƙirar taron maulidi. Kamar yadda za mu iya karanta wannan magana a cikin littafin Subul A'sha fi Sana'at al-Insha na ƙalƙashin ni, ya yi magana akan irin tarurruka da aka yi, kuma har khalifa ko shugaba na wannan daula ya samu halarta shi da muƙarrabansa. A ciki ya zana, ya gaya mana cewa akwai taron bid'ar maulidi. Hakanan Al-Maqrizi a cikin littafinsa Al-Mawa'idh wal-I'tibar shi ma ya gaya mana wannan. to haka nan waɗanda suka zo suka yi rubutu daga bayan su duk sun tabbatar da wannan. Akwai tsohon mufti na ƙasar Masar Muhammad Basit Al-Muti'i Al-Hanafi, shi ma yayi wannan a cikin littafinsa Al-Masail allati tata'allaqu al-muta'alliqatu bi ahkamil bid'ati was-sunnah. Hakanan al-ustaz Ali Fikri a cikin wani littafinsa Al-Muhadarat shi ma ya rubuta wannan. Hakanan banda waɗannan irin Ibrahim Hassan Ibrahim shi ma ya rubuta wannan. Haka da haka malamai da dama sun rubuta wannan a da da yanzu a kan cewa wannan daula ita ce ta fara ƙirƙirar taron maulidi. Sai dai waɗanda suke goyon bayan abin suna zuba al'ummar musulmi su yi maulidi, sukan ce farkon wanda ya ƙirƙiri maulidi wani sarki ne a Erbil cikin ƙasar Iraq, shi kuma mutumin kirki ne, salihi ne, jarumi ne, mai kyauta ne, shi ya fara yin maulidi. Alhalin wannan mutumin, wannan sarkin an yi shi ne a ƙarni na 6, waccan kuma daula an yi ta a ƙarni na 4. Kaga babu ko shakka waɗancan su suka riga, ba a ce shi ya riga su zuwa to sai mu ce eh shi ya fara su kwaikwaya suka yi, to amma su sun riga shi zuwa da shekaru waɗanda suke ba su kasa 200 ba. Daga baya zo ya kama yin wannan maulidi, wanda shi kansa kamar yadda Abu Shama ya faɗa shi ma gurin wani sufi ya kwaikwaya. Akwai wani sufi da ake kira Umar ibn Muhammad al-Mulla, shi ne ya ɗora shi akan aƙidar yin maulidi. To ko ma waye ya ƙirƙire ta, muƙaddara ma shi ɗin ne mutumin kirki ɗin ne, kuma ai shi addini ba wannan ne bizaninsa ba. Don kana mutumin kirki, wannan ba shi zai baka garanti na idan ka yi kuskure a yi tabinka akai ba. Mu muna da ficeli a musulunci wanda ake ɗora a auna dukkan wani wata magana ko wani aiki, idan ya yi daidai a kan wannan skelin a tafi da a ɗauke shi a yi aiki da wannan magana, ko wannan aiki idan ya faɗa bai samu gurbin zama ba a cikin wannan skeli a watsar da shi. Wanda shi ne littafin Allah da sunnar Annabi sallallahu alaihi wa sallama da aikin na gaba ta na ƙwarai. To kuma wanda duk mun yi ittifaƙi da mu da ku gaba ɗaya ko masu cewa sai an yi maulidi, akan cewa wannan abu wani abu ne da babu shi, ba a yi shi ba a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam da zamanin tabi'ai da zamanin sahabbai. To idan haka ne, me yasa ku kuke yi? Suka ce akwai wasu abubuwa da muka dogara da su waɗanda su suka sa muke yi. Menene kuka dogara da su wajen yin waɗannan abubuwa? Ne kuka dogara da su wajen ku tara jama'a a yi taron maulidi? Suka ce ga su kamar haka. Na ɗaya, Al-Qur'ani Allah yana cewa qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi zalika falyafrahu huwa khayrun mimma yajma'un. Suka ce Al-Qur'ani Allah yake ka ce da falalar Allah da rahmatsa da wannan ku yi farin ciki, shi ya fi zama alkhairi gare ku fiye da abinda kuke farawa na duniya. Suka ce a nan Allah maɗaukakin sarki ya yi umarni a yi farin ciki da rahamarsa. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma rahama ce ta Ubangiji, saboda ya ce wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, ba mu aiko ka ba face rahama ga duniya gaba ɗaya. Kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ana rahmatul muhda, ni ne rahamar da Allah ya kyauta da ita ga duniya gaba ɗaya. Saboda take tunda Annabi rahama ne, kuma Allah ya ce ni farin ciki da rahama, saboda haka alamar mu nuna wannan farin ciki da muke yi wannan taro. Hujja ta farko kenan. Suka ce hujjar mu ta biyu azumin Ashura. Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama da ya kaura daga Makka zuwa Madina, ya zo ya samu sahabbai, ya zo ya samu Yahudawa suna azumi a ga duk goma ga watan Muharram. Ya tambaye su me yasa suke wannan azumi, suka ce suna azumtar wannan rana domin ita ce ranar da Allah madaukakin sarki ya kubutar da annabi Musa da mabiyansa daga kamun Fir'auna. Saboda haka muke azumtar wannan rana domin godiya ga Allah. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to ayi azumi a wannan rana, shi ma kuma yayi. Suka ce to tun daga shi ranar da aka tsirar da annabi Musa alaihi salam daga Fir'auna, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a azumce ta, kuma shi ma ya azumce ta. Me zai hana mu ma mu yi bukukuna a lokacin da ranar haihuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta zagayo? Saboda haka muke maulidi. Hujjar mu ta uku suka ce saboda kuma annabi sallallahu alaihi wasallama yana azumi ranar duk ranar Litinin. An kuma tambaye shi me yasa yake azumtar ranar Litinin, yace saboda ita ce ranar da aka haife ni, kuma ita ce aka bani saƙo, aka aiko ni, aka saukar min da wahayi. Saboda haka nake azumtar wannan rana. Kace to idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya azumi ranar Litinin saboda ita ce ranar haihuwarsa, mu me zai hana mu kuma mu yi bukukuwa, mu yi tarurruka, mu yi karatuttuka a wannan rana? Suka ce wannan shi ma dalili ne namu. Suka ce yana daga cikin dalilanmu har ila yau. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya sake yi wa kansa haƙiƙa, wato suna, bayan aiko shi, bayan Allah ya bashi annabci, ya sake yi wa kansa suna, ko yayi wa kansa yanka. Saboda haka idan Annabi sallallahu alaihi wasallama ya sake yi wa kansa yanka na suna, me zai hana mu ma idan ranar haihuwarsa ta zagayo mu yi dangami, mu yi taro domin mu nuna farin cikinmu da wannan ranar? Suka ce dalilinmu na huɗu, na biyar, akwai wani hadisi a cikin Sahih Bukhari. A cikin hadisin yana cewa Urwa Abu Lahab an yi mafarki, an gan shi a mafarki a wuta, aka tambaye shi a cikin wani yanayi yanzu take a nan cikin wuta, yace yana samun sassauci a cikin wuta din saboda ranar da aka haifa annabi sallallahu alaihi wa sallama. Kuyangarsa suwai ba ta zo masa da bisharar an haifa annabi sallallahu alaihi wa sallama, shi kuma saboda farin ciki ya yanta ta. To dan wannan farin ciki da ya nuna har ya yanta zuwarsa, ya zama ne yana samun sauki a cikin wuta. Suka ce to idan har kafiri ma wanda ba musulmi ba, wanda ya mutu kafiri, ya samu sassauci a cikin jahannama a dalilin murna da ya yi taihuwar annabi sallallahu alaihi wa sallama, me zai hana shi kuma musulmi wanda ya yi imani da Allah, ya yi imani da annabi sallallahu alaihi wa sallama, Allah maɗaukakin sarki ya sasanta masa da aljanna idan ya yi murna da haihuwar annabi sallallahu alaihi wa sallama? Suka ce hujjar mu ta shida, an ruwaito cewa Jibrilu alaihi salam lokacin da ya yi isra'i da annabi sallallahu alaihi wa sallama, ya umarce shi da ya raka'a biyu da aka zo baitul lahab inda aka haifi annabi Isa alaihi salam. Jibrilu ya ce wa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya sallaci raka'a biyu a wannan guri a baitul lahab, can cikin baitul maqdis, cikin Qudus. Saboda haka a nan ana nuna kenan yana da kyau a yi maulidi, saboda gurin da aka haifi annabi Isa an ce a yi sallah a ciki. Wannan ya nuna saboda haihuwar annabi Isa da aka yi a gurin, aka nemi annabi sallallahu alaihi wasallam ya raka'a biyu. Don haka mu ma muke yin taron maulidi don mu nuna farin cikinmu da haihuwar annabi sallallahu alaihi wasallam. Suka ce hujjar mu ta bakwai, hadisin da ya zo kuma sahihi a cikin Sahih Bukhari da waninta, manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce man sanna fil islam sunnatan hasana kana lahu ajruha wa ajru man amina biha ila akhir hadith. Wanda duk ya sunnanta kyakkyawar sunna a musulunci, to yana da ladan wannan sunna da ya sunnanta, da kuma ladan waɗanda suka yi aiki da wannan sunna da ya sunnanta har ranar gobe kiyama, ba tare da ya rage wani abu daga ladansu ba. Suka ce to hadisin abinda yake nufi wanda ya kirkiri bid'a, من سن في الإسلام سنة حسنة معناها من ابتدأ في الإسلام بدعة حسنة وان دي يريكو كاور بدعة المسلمين إذا كنت سنة حسنة فتبدأ أسا وان مولد يجب شواء من سلم منك بدعة شيء أما بدعة شيء حسنة saboda da haka duk wanda ya yi maulidi yana da ladan waɗanda suka fara ƙirƙiro maulidi a duniya. Sannan suka ce hujjar mu ta takwas, akwai hadisi shi ma da ya zo daga Abdullahi ɗan Mas'ud, annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ma ra'ahul muslimuna hasanan fa huwa inda Allah hasan wa ma ra'ahul muslimuna qabihan fa huwa inda Allah qabih. Duk abinda musulmi suka gani yana da kyau to har ga Allah abin yana da kyau, duk kuma abinda musulmi suka ga baya da kyau to har ga Allah abin baya da kyau. To tunda musulmi sun ga wannan bid'a hasana ce tana da kyau kuma suke ta yin ta duk shekara, don haka a gurin Allah ma tana da kyau. Saboda haka wanda ya maulidi ya yi wani abu mai kyau a gurin Allah. Sannan suka ci gaba dai da kawo hujjoji a zatansu wanda suke halatta musu yin maulidi, suka ce saboda ita kanta bid'ar ba duka bid'a ce mummuna ba. An gaya mana cewa bid'a ta karkasu gida biyar gwargwadon karkasuwar hukunce-hukunce. Akwai bid'a wajiba, wajibi ne a yi ta. Akwai bid'a da take haramun ne a yi ta. Akwai bid'a da take makruhiya ce. Akwai bid'a da take mustahabbi ne a yi ta. Akwai kuma bid'a da take mubaha ya halatta a yi ta in kai ba lada ba alhaki. To tunda haka ne ai annabi sallallahu alaihi wa sallama bai tattara alqur'ani guri ɗaya ba, sayyidina Abubakar shi ya zo wannan bid'a, don haka bid'a hasana yayi. Haka nan a zamanin annabi ba a yi littattafai ba, yanzu kuma aka zo aka rubuta littattafai ake karantawa bid'a hasana akai. Haka nan a zamanin manzo Allah ba a gina makarantu ba, yanzu kuma aka zo aka yi makarantu da ajujuwa da headmaster da malamai da mataimakin headmaster da principal da waye, to a bid'a hasana aka yi. Haka nan dai a zamanin annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ba a yi sallar tarawihi a tattare da cikin jama'a ba, sayyidina Umar shi ya zo ya haɗa su ya kuma ce ni'matul bid'atu hadhihi, ba dalla da wannan bid'a, don haka bid'a hasana aka yi. Don haka maulidi shi ma yana bin jerin gwanon waɗannan bid'o'i ne. Don haka shi ma duk da dai ba annabi sallallahu alaihi wasallam bane yayi ba, sahabbai ne suka yi ba, ba tabi'ai suka yi ba, sai Imam Malik ba su san da shi ba, ko ma wane ne ya kirkiro shi, to bid'a ce mai kyau. Sannan suka ci gaba da cewa har ila yau yana daga cikin abin da ya sa muke yin maulidi ƙari a bisa kan waɗancan hujjoji da kuka ji. Ai kiristoci ma suna girmama annabi Isa alaihi salam, suna yin tarurruka da nuna biki da nuna murna duk lokacin da a ranar haihuwarsa ta zagayo. To idan haka, idan su kiristoci ma waɗanda ba addinin ƙwarai suke yi ba sun girmama annabawansu, mu me zai hana mu girmama annabawanmu? Saboda haka idan muka girmama annabi sallallahu alaihi wasallama daidai muka yi. Sannan suka ci gaba da cewa wannan bid'a ta maulidi abu ne mai kyau, saboda idan aka duba rayuwa a yanzu ta sha bamban da rayuwa a zamanin sahabbai da zamanin tabi'ai. A waɗancan zamanin nakan imani yana da ƙarfi, musulunci yana cike da zukata, na cike da musulunci, saboda haka kullum ana tuna manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Amma yanzu shagulgula sun yawa, al'amura sun yawa, duniya da rikice take, don haka ba mu da wani lokaci da za mu tuno wa kanmu da sauran ƴan uwanmu musulmi zo a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai wannan rana ta zago. To me zai hana, me yake laifin mu dan mun hadu mun tuna wa junanmu tarihin annabi sallallahu alaihi wasallam da kyakkyawar sirarsa da kuma irin ɗabi'unsa da halayensa domin musulmi su koyi? Suka ce wannan kawai ya isa ya bar mu, ko kuma a bar musulmi su ci gaba da yin bid'ar maulidi. To waɗannan su ne irin hujjojin da masu maulidi suke kawowa. A bisa tsammani na, duk abinda za su faɗa ba wannan ba, to bai kai wannan ƙarfi ba. Idan har za a iya rushe waɗannan hujjoji, to duk wata hujja ma da za a kawo ba inda za ta. Idan kuka kasa kunne za ku ji duk a cikin hujjojin da aka kawo babu inda aka ce ai maulidi, duk sarƙafa-sarƙafa ne da kame-kame cikin hujjojin za mu iya kallon su bukasa su gida biyu. Akwai hujjar da take nassi ne sahihi amma aka yi masa buhunin fahimta, akwai kuma wanda yake nassi ne wanda ba na sahihi ba sannan kuma aka hada masa da buhunin fahimta. To waɗannan su ne hujjojin, duk da in ka dunkule su abinda za ka gaya musu kenan. Wannan shi da an sa a dunkule duk abinda suka faɗa daga nassin da yake sahihi kamar aya Al-Qur'ani ko hadisin Bukhari na azumin annabi sallallahu alaihi wasallam ranar biki ko Ashura, waɗannan duk sahihai ne. Amma fahimtar da kuka yi gurguwar fahimta ce, fahimta ce wacce take gurɓatacciya. Sannan akwai kuma hujjojin da zai kawo su kuma rubabbun hadisai ne, hadisai ne ƴan ƙarya ƴan dabo, saboda haka su kansu hadisan ba su samu gindin zama ba. Bare fahimtar ku da kuka yi gurguwar fahimtar ku da kuka yi kuka jingina ta da hadisin ta samu gurin tsayuwa. To mu dawo mu dubi waɗannan hujjoji ɗaya bayan ɗaya. Ya ta farko aya da aka ce tana nuna maulidi, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi dhalika falyafrahu, don haka farin ciki suke yi an haifi annabi sallallahu alaihi wa sallama, kuma shi ne rahmat da ta fitowa ce. An sa anan farko tambaya za a yi, wannan aya shin akwai ta Alqur'ani? Ana dama ana karanta ta tun zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallama da sahabbai da tabi'ai da a'imma ko ku a'a, babu ita daga ba aka saukar da ita wanda aka fara maulidi da ba akwai ta. To shin sai sahabban ne ba sa karanta ta da tabi'ai da a'imma irin su Malik su Shafi'i su Ahmad su duk ba su karanta wannan ayar ba sai da kuka fara maulidi ko fara karanto ta ko gano ashe maulidi take nufi ko ko me ya faru? Ba na jin za su ce sahabbai ba su karanta ayar ba ko tabi'ai ba su karanta ayar ba. To idan tabi'ai sun karanta, sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun karanta ayar, na farko dai annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da ayar, sahabbai sun karanta ta sun karantar, tabi'ai sun karanta sun karantar, waɗanda suka zo bayan tabi'ai almajiran sun karanta ayar sun karantar da ita, sun fassara ta sun fahimce ta sun yi aiki da ita. Shin karatun da suka yi da ayar ba su fahimta ba ne sai da su ku fahimta ko ku yi faru? A nan ba na jin akwai wanda zai ƙarfin hali ya ce ai ba su fahimta ba, dole zai ce sun fahimta. Ba na jin kuma akwai wanda zai ƙarfin hali ya yi jan ido ya ce ai sun fahimta amma ba su yi aiki da ita ba. Ba na jin akwai wanda zai zannan ƙarfin hali sun fahimce ta, eh sun fahimce ta, sun yi aiki da ita, eh sun yi aiki da ita. To ina suka yi maulidi? Babu. To ashe ba maulidin take nuna kenan ba? Ashe ba Abu Abdurrahman As-Sulami ne yake gaya mana cewa malamansa da suka karanta Al-Qur'ani, suka karantar da shi Al-Qur'ani, sun gaya masa cewa idan suka karanta aya goma Al-Qur'ani ba sa wuce ayan nan goma har sai sun fahimci abin da yake ƙarƙashin ayan nan na ilimi, sun fahimci abin da yake ƙarƙashin ayan nan na aiki, sannan su ko su wuce ta zuwa goma ta gaba. Ashe babu wata aya da ba su ta kanta ba suka san abin da ya ta kunsa na ilimi, suka san abin da kuma ta kunsa na aiki. Kuma mu da su duk mun yarda cewa daga cikin abin da wannan aya ta kunsa a gurin su babu mai, daga cikin abin da wannan aya ta kunsa a gurin su babu aiki a irin na mai. Saboda haka ashe kenan wannan aya ba wannan take nunawa ba, ba wannan abin take nuna ba. Shi yasa malamai suka faɗakar kamar shatibi a al-muwafaqat juz'i ila 3 shafi na 280 yana magana akan waɗanda za su ɗauki al-Qur'ani ko sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama amma sai mata wata sabuwar fassara da magabata ba san wannan fassarar ba. Yana faɗar cewa wannan ita ce hanyar ƴan bid'a. Wannan shatibi ba maliki ne kuma ba malami ba ne na yanzu, tsohon malami ne da tsaɗe. A cikin littafin sa al-muwafaqat yana kawowa cewa dukkan wata aya da babu fassarar sahabbai da sahabbai ba su yi mata fassara da wani zai zo yi mata ba, ko ba su yi aiki da ita gwargwadon yadda wani zai yi aiki da ita ba, ya ce wannan abin ƙaurace wa ne, abin ya tsarwa ne, ba abin aiki da shi ba ne,
ba zai taba zama dalili ba, wannan fahimta ta su. Yace idh yakana dalilan alayhi, da wannan ayat tana nuna wannan bid'ar. Lam ya'zub anfani sahabatu wa tabi'ina, ba yanda za a yi sahabbai da tabi'ai su kasa fahimtar haka. Sunna yafhamu man ba'da, sannan wani ya zo daga bayan su shine zai fahimta. Fa amalul awwalina kayfa kana musadimun li muqtada hadha al-mafhum, ce duk yadda aka duba aikin na farko sahabbai da tabi'ai da magabata, za a ga cewa yana cin karo da fassarar da waɗannan suka yi. In ka koma fassarar aya, za ka ga duk babu wani ɗauko, duk wani tafsiri da yake kawo maganganun magabata, duk da ƙarƙashinsa ne suka fassara aya. Abinda ma za ga wasu suna fassara ayar cewa abinda Allah yake magana bi fadlillahi wa rahmatihi shi ne musulunci, ko farin ciki da Allah ya sa ku a cikin musulunci, ko farin ciki da Allah ya ganar da ku musulunci. Wasu ce alkitabu wa sunna ake nufi, ku yi farin ciki da kuka zama ahlus sunna, ba kuka zama ɗan bid'a ba, ba kuka zama masu maulidi ba. Saboda haka Allah yana gaya mana qul bi fadlillahi wa rahmatihi fa bidhalika falyafrahu, barahamar ubangiji din shine an ya aiko da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama daga musulunci ku cuka, ya aiko da annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu alqur'ani da sunna, wannan ita ce rahamar da Allah yake gaya mana, ba maulidi ba. Saboda haka malamai sun tsawatar akan ka fahimci aya ko hadisi sabanin fahimtar magabata, wanda duk zai yi wannan fahimtar sa abawar wantakalarwa ce, ba wanda za a dauka ba, domin babu yadda za a yi wani dan karshe ya zo ya fita ba annabi sallallahu alaihi wasallam sanin qur'ani, babu wani dan baya da zai zo ya fi sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da tabi'ai sanin alqur'ani, balle ya san wani abu har ya aiki da shi kuma ya zama abin shari'a ne, su ba san shi ba sai aiki da shi ba, yana zama shari'a su ba san wannan shari'ar ba, shin mun fi su kasancewa akan shari'a? Saboda haka wannan ayar fahimta ce sabuwa, ita kanta fahimtar ma bid'a ce, ita kanta fahimtar da aka yi wa ayar bid'a ce. Sai yasa sahibi yake cewa wa kathirun tajidu ahla al-bid'i wad-dalalah, yace dewa zaka samu ɗan bid'a, ma'abuta bata, yastadilluna bil kitabi was sunnati, suna kafa hujja da alqur'ani da sunna, yahmilunahuma madahiban, suna dora mazhabansu akan mazhabansu ta bid'a akan waɗannan ayoyi ko waɗannan hadisai. Wa ya'duruna bi mushtabihatiha fi wujuhil 'amma, su suna ta fassara wasu ayoyi saɓanin yadda fahimtar suke, don su zo da rikici a mutane da magari su kasa gane gaskiya. Wa yadunnuna annahum ala shay'in, mutane da magarin mutane su zaci cewa waɗannan 'yan bid'a ai suna da dalili, ai ga aya ma sun kawo. Yace irin wannan akwai misalansa da yawa, yaka kawo wasu misalai. Yanzu masu aqidar at-tanasukul arwah, akwai masu muguwar aqida da suke ganin mutum koda ya mutu to ruhunsa zai dawo cikin wani jiki sabo. Saboda haka idan aka ce yau Zaidu ya mutu, to gobar ruhunsa ya iya fitowa a cikin amru, Zaidu ɗin ne amma ya dawo a cikin gaggar amru. Wanda kuma wannan aqida ce muguwa ta wasu addinai, kamar yanzu addinin Buddha suna da wannan aqida ta tanasul arwa. Addinin Buddha su suna ganin za a wato Allahnsu, tunda galibi za ka samu wani ne ake bautawa a matsayin Allah ɗin. To idan ya tsufa ya mutu, ɗansa sai ya gaje shi, sai ce ɗan nasa a ruhun uban ne ya shiga ɗan, saboda haka uban ne dai ya dawo a cikin hoton ɗan, wanda sai su gaba da bauta masa. Suka ce sauran mabiyansu ma don haka ne, kowa ya mutu babu maganar wuta ko aljanna, a'a magana ce ta in ka yi abin kirki a nan ka mutu, ruhin ka ya dawo cikin wani mutum mai kirki kuma wanda yake zai ji daɗin rayuwa. Saboda haka in ka yi wa Allah ka yi bauta irin wacce suka karantar, ka yi irin yadda suke karantar wacce ta nuna, to shi ke nan in ka mutu ko dai a yi ka wani sarki ko wani asusun mai kuɗi, ka zo kai ta more rayuwarka, wai ladanka kenan. In kuma ka saba wa koyarwar, to shi ke nan sai ka fito a cikin surar kare ko wata mage ko wani ɗanbiri, ƙoƙomarka kenan. To kana na a ɗanbiri ɗin idan ka gane ukuba ce kai kiki wannan dan biri ya mutu kuma kana iya dawowa mutumin kware, to wannan shine tanasukul arwah. To akwai wadanda har a alqur'ani ta suke sun gano wannan aqidan, fi ayi suratin ma sha'a rakaba, ce fi ayi su cikin kowace sura Allah ga sai ya fito da sai ya hada ka a cikin wannan, saboda haka ya hada ka a cikin wannan yau gobe ya hada ka a can gobe. To kaga me bambancin wannan da wancan da wancan fahimtar ayyata za ka yi tattauna da waɗannan, haka za ka tattauna da yadda za ka tattauna da waɗannan, haka za ka tattauna da waɗannan. Abinda za ka gaya wa masu wuccan hujja irin ta za ka gaya wa masu wannan hujja ba bambanci. Ce wannan fahimta ta ku waye ya taɓa yin ta cikin sahabbai, waye ya taɓa yin ta cikin tabi'i, waye ya taɓa yin cikin malamai na ƙwarai a imma, duk babu. To wannan fahimta ta ku ba mai kyau ba ce. To haka su ma waɗannan masu zai ayi suratin ma sha'ara kaba, yana daga cikin misalan da Shatibi ya kawo. To mu je kan shubha ta biyu, azumin Ashura. Sun ce Annabi sallallahu alaihi wa sallama shi ya nuna musu su yi maulidi saboda ya yi azumin Ashura, ya ce su yi. To shi ya nuna maulidin amma shi kuma bai yi ba, ya nuna maulidin kuma sahabbai ba su yi ba. Magana iri ɗaya ce da waccan aya, sahabbai sun fahimci maulidi daga wannan azumin da aka ce su yi, basu fahimci maulidi ba, kafi su fahimta ne kai da ka fahimto maulidi kanzu a ƙarƙashin wannan. To saboda haka fahimtar ka gurguwa ce, fahimtar ka musassa ce, fahimtar ka abarwance kalarwa ce. Sannan Annabi sallallahu alaihi wa sallama shi ne ash-shari'u, shi ne mai shar'antawa, shi ake ma wahayi. Abinda duk ya yi wahayi ne babu wanda ya isa ya zo ya ce ba za a yi ba a saurare shi. Abinda duk ya yi sunna ne babu wanda ya isa ya zo ya ce ya hana wannan abu. Shi ne ya yi azumin nan shi ya ce a yi, to maulidi fa ka ga akwai bambanci. Sannan wannan azumin Ashura ai ana ta yi tun zamanin Annabi sallallahu alaihi wa sallama har zuwa yanzu, duk sanda wannan lokaci ya zo ana wannan azumin. Masu wannan azumin ba su taɓa fahimtar wani abu a ƙarƙashin wannan azumin ba, saɓanin azumin. Azumin dai suka fahimta shi kuma suka yi, saboda haka zuwa da wata fahimtar daban a ƙarƙashin wannan saɓanin abinda sauran musulmi suka fahimta tun daga sahabbai fita ne daga cikin ijma'in al'umma. Al'umma ba ta fahimci maulidi daga wannan ba, azumin Ashura aka fahimta azumi ake. Sannan daga cikin hujjojinsu maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sake yanka wa kansa ragon suna bayan Allah ya aiko shi. To na farko dai wannan hadisin hadisi ne na ƙarya ba na gaskiya ba, cikin waɗanda suka watsar da wannan hadisi suka ce ƙarya ne akwai Imam Malik. Mukan so mu faɗi maganganu Imam Malik don a san cewa su fa waɗannan 'yan bid'a fa bid'arsu kawai suke yi, don Maliki ba ita suke yi ba, bid'arsu kawai suke yi, don da ma an tsaya Malikiyar to ba za ka samu waɗannan bid'o'in ba. Al-Imam Malik kamar da yake cikin littafin Ibn Rushd Al-Jadd da Al-Hafiz ba, Ibn Rushd Al-Jadd Al-Muqaddimat Al-Mubashirat juz'i na 215, an ce da shi an ka masa wannan hadisin, an gaya masa cewa ga wani hadisi ya ce kaza kaza kaza. Sai Imam Malik ya ce ara'aita ashaba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam alladheena lam yu'aqqa anhu fil jahiliya a'aqqa an anfusihim fil islam, sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam da ba a yi musu yankan suna ba a jahiliya da suka musulunta manzo Allah ya ce ku je ku yanka, an samu wannan? Ba a samu ba. An samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya canza ma wasu sunaye saboda sunayen nasu ba su da kyau, amma bai ce ku je ku yanka ba. Yana daga cikin wanda aka canza suna Abu Huraira, ya zo sunan shi Abdushams, annabi sallallahu alaihi wasallam ya canza masa suna zuwa ga Abdurrahman. Amma akwai inda aka ce manzo Allah ya ce ya je ya yanka? Babu. saboda haka Imam Malik yace a aku anfusu fil islam, sun yi wa kansu yanka da suka shiga musulunci. Musulma yace hadhihi al-abatil, wadannan qarirayn, wadannan maganganu da ake kawowa qarirayn, ya qariyata hadisin. Hadisin yana cikin musannaf na Abdul Razzaq da wasu littafai banda wannan, kamar Sunan al-Kubra na Baihaqi. An rawaito shi ta hanyar wani da ake kira Abdullah bin Muharrar. Abdullah bin Muharrar bayan abin da Abdul Razzaq ya kawo shi a musannaf, kamar yadda Ibn Qayyim ya nakalto a cikin Tuhfatul Mawlud, a Tuhfatul Mawlud ya kawo hadisin, sai yake cewa innama taraku ibn Muharrar li hadha al-hadith, malamai sun watsar da hadisan wannan mutum saboda rawaito wannan hadisi da yake. Ma'ana hadisin da ya rawaito ma ya zama masa matsala, kuma matsala ce za ta mana hujja da ita. Shi ma wanda ya rawaito hadisin ya zama masa matsala, malamai sun jifa da shi, kuma kai za ka je ne wani wannan hadisin ka ce mu karɓa. Shi ya sa da aka gaya Imam Ahmad wannan hadisi, sai ce haza munkar, wannan ai hadisi ne munkari mai rauni, ya rauna da shi wannan da ya rawaito hadisi Abdullah bin Muharrar. Ibn Hibban a cikin Al-Majruhi, littafin sa Al-Majruhi, ya zo bamu takaitaccen hukunci akan shi wannan mutum Ibn Abdullah bin Muharrar mai rawaito mana hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi wa kansa suna. Yace kana min khiyari ibadillah, shi dai wannan Abdullahi ibn Muharrar yana daga cikin bayan Allah na gargaru. Illa annahu mimman yakzibu, sai dai yana cikin waɗanda suke ƙarya. Wala ya'lamu, amma bai san ƙarya yake yi ba. Wa yaqlibu al-akhbar, ya jujjuyar da hadisai ba ya daidai da suke ba, bai sani ba. Wato mutumin kirki ne amma yana sunkuta ƙarya bai sani ba. Domin kamar yanda Muslim ya kawo a cikin muqaddimarsa, nabin daga Abdurrahman ibn Mahdi ko wani ba, yana cewa mutanen ƙwarai salihai yajri alaihim al-kadhib ala al-sunnatihim al-kadhib wa la yata'ammadu. In suka ce salihai suna nufin mutanen da suka shagalta da ibada ba sa zuwa karatu. Ya fi kowa ibada amma ba zuwa karatu, don haka ko ya ji karatun ba zai riki ba, don ba aikinsa ba ne. To da ya ji hadisi ba zai rike shi daidai ba, sai ya jinkirta shi, sai ya je ya ba da shi ba daidai ba. Da shi shi a karan kansa mutumin ƙwarai ne, amma kuma a ilmance yana yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam ƙarya bai sani ba. To haka Abdullah bin Muharrar wanda ya rawaito wannan hadisi, Ibn Hibban ya sifanta shi. Shi kansa Baihaqi da ya rawaito hadisi a Sunan al-Kubra, Ibn na 8 sahibi na 100, cewa hadisi ne mai rauni. Hakanan Nawawi ya raunana hadisin, hakanan Zahabi, hakanan Ibn Hajar Sujuzi, ga sunan dai duk wani malamin hadisi da ya bi ta kan hadisin sai da ya dangaji hadisin. To kuma ya zama shi ne kuma hujjar nan biyu. Sai mu zo kan hujja ta biyar. Ta hudu? To na tsallake wata hujja can. Akwai hujjar ta hudu da na tsallake, maganar ranar Litinin, azumin ranar Litinin. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana azumi ranar Litinin, kuma ya
yi business, multiplying, buying houses, cars, business.
Al-Ansari a cikin Sahih Muslim. Annabi sallallahu alaihi wasallam an tambaye shi su'ila an sauni yawm al-ithnain, an tambaye shi game da azumin ranar Litinin. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace a ciki aka haife ni, kuma a ciki aka yi min wahayi, aka fara yi min wahayi. To mu abinda muke cewa wannan yana ɗaya daga cikin dalilan mu na rufe maulidi, ba na tabbatar da maulidi ba. Domin mai maulidi ya yi wa hadisin wannan karantsi. Hadisin cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana azumi ranar Litinin. Duk ranar Litinin. Mu maulidi yake yi. Duk ranar Litinin yake azumi. Shi ba ga ba azumi yake ba. Sannan duk ranar Litinin a kowane sati. Shi fa. Sai shekara. Kuma abinci za a yi a hole, wato a tashi, a yi rawa, kamar yadda shi kansa sarkin da aka gaya mana da suke cewa shi ne na mutumin kirki shi ya fara yi. Ai abinda Ibn al-Jawzi shi kansa Suyuti da yana kare maulidin ya nakalto mana cewa ai mutumin kirki ne, yana shuja'a ne, jarumi ne, yana kyauta, duk shekara yana tara mutane a yi maulidi, a zo a yanka kaji ɗari kaza, a yanka abin nan a shanu ɗari kaza, a kawo kaɓakin nono da kindirmo ɗari kaza. Ana magana maza Allah da azzikira kana magana da kaɓakin nono da kaji, kuma tun daga azahar har asuba ka ga maganar azumi bai taso ba, tun daga azahar kana ba wani ya ce ai buɗe baki suke yi. Yadda yake yana tara su a yi rawa, yayi rawa tare da su min az-zuhri ila al-fajr, tun daga azhar kaga magana azumi bai taso ba har zuwa asuba. To shi wanda ya dawo maulidi so yayi a rushe wannan sunnar azumi ta ranar litinin. In har ana so a yi aiki da hadisin to a zo a dinga azumin ranar litinin, amma sai suka ce a'a mu canza wannan, maimakon da ranar litinin a duk a kowane sati mu bar shi shekara, kuma maimakon ayi azumi a'a a ci kwalliya, a yi taro, a ci abinci a more. To kaga ai mun wannan hadisin ma yana nuna mana cewa maulidin ba kyau, ba wai shine zai zama hujjar maulidin ba, shine zai yaki maulidin, domin an canza sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam ta ranar da aka ranar da aka haife shi yana yin azumi don ranar litinin. Kaga bai ware wani wata ba, a duk sati bai ce sai shekara ba, kuma azumi yake. Sannan kuma kana iya hadawa da abinda muka faɗa a baya a farkon karatun mu na cewa dukkan wata fahimta da za a yi wa Al-Qur'ani ko sunna wadda sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam ba su yi mata wannan fahimta ba, to fahimta ce ba ta da kyau, ba ta zama hujja ba. Sahabban Annabi ba su karanta hadisin, ba su suka rawaito mana hadisan ba, to dan ba su maulidin ba su, in dai har maulidi yake nunawa. Sannan kuma ai hadisin cewa fihi wulidtu wa fihi bu'ithtu aw uhiya ilayya, abu ya faɗa haihuwa da aiko shi, to kana maulidin aiko shi ma, kaga ake in ma maulidin yake nuna kai ba kai maulidin da ba kai aiki da hadisin duka ba, ba abu ya faɗa haihuwa da aiko shi. Kuma in ka karanta Qur'ani kakab, Allah yana yi mana, yana goranta mana bai wadda ya yi mana da aiko Annabi ko da haihuwarsa, da aiko shi. Laqad manna Allahu 'alal mu'minina id ba'atha, ba aiko yi da ba. Haka annaba ma gaba daya, kana an-nasu ummatan wahida fa ba'atha Allahu nabiyina, kaga da aiko annabawa Allah yake gaya, yake mana wato bai yake gaya mana bai wanda yayi mana, da aiko annabawa yake gaya bai wanda yayi wa duniya. To in har ma za a yi maulidi, in har maulidi yake nunawa, to ya kamata ya fi abin da afiyin na aiko na aikowar, domin ita ce abin da za a yi mana in ake in tunani da shi. To da haka duk wanda zai yi gurguwar fahimta sai ka gane shi, daga ya fara bayani za ka ga al'aurar tana bayyana. To mu je kan hujja ta nawa, hujja ko shubha? Shubha ta biyar riwayar Urwa ibn Zubair rahimahullah game da al'amarin Abu Lahab da ku yangasta suwai ba. An ce ya yi farin ciki lokacin da ta ba shi ta kawo masa bishara al-bishir an haifi Annabi sallallahu alaihi wa sallama, yace ya inta ta wani ya kwanta ya yi mafarki. Shi kansa Urwa bai gaya mana waye mafarkin ba, cewa ya faru iya filma nani sai aka gan shi. A wasu gurare an ce Abbas ibn Abdul Muttalib shi ne mafarkin, sai an gan shi a wuta, sai tambaye shi yaya wani hali kake ciki Abu Lahab, yace eh ga mu dai amma dai muna samun sauki saboda gashi abin da nayi, nayi farin ciki da ranar da aka haifi manzo Allah hanna yan ta kuyan gata. Sai na farko dai ita wannan riwaya ce mursala, ma'ana bai raudi ce, Bukhari bai kata musnada ba, bayan ya kawo hadisi musu sai ce kala Urwa, duk wanda yake da ilimin hadisi ya san wannan baya cikin sharadin Bukhari, wannan shi ake kira mu'allaq, hadisi ne mu'allaq, bayan ya gama kawo hadisin sai ya kawo kala Urwa. Urwa tabi'i ne, yana ba da wani abu da aka yi a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallama, kuma tun a zamanin Abbas, a lokacin Abbas ibn Abdul Muttalib, wanda shi bai lokaci ɗaya da shi ba, saboda haka bai faɗi ya tsida ba. To mudun mu ɗauka ɗin ma haka ɗin ne, ya ma ji ɗin haka ɗin ne. Idan muka duba za mu ga mafarki ne, ana hujja da mafarki a musulunci, wata shari'a tunda kun ce bid'a ce, kun yadda bid'a ce, akwai wata shari'a wani abu bid'a da mafarki ne zai kafar da shi ya zama gaskiya? Bid'a ce, amma hujjar da za ta kafa bid'ar kuma mafarki ne, tare da cewa ijma'i ne na malaman sunna mafarki ba a aiki da shi, ba a tabbatar da shari'a da shi, abinda ma malamai suka ce irin su Nawawi da wani su, ko da mutum zai ce yayi mafarkin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, amma ya ce da shi ya daina zuwa masallaci, a rayuwarsa ya ce da mu aje masallaci, ya tsawatar ma waɗanda ba sa zuwa, shi kuma mafarkinsa ya ce ya ga manzo Allah mafarki a ba ce daina zuwa masallaci, malamai suka ce ba zai ɗauki wannan mafarkin ba, ba zai taɓa zama hujja ba, duk wani mafarkin da zai ci karo da abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam hakikatan ba, don cewa fa inna shaytana la yatamassalu bi, shaytan baya fitiya fitowa a kama irin ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, haka ganshi a mafarki, amma zai fito a wata kamar yace ma shi ne manzo Allah, saboda haka suke cewa sharadin ma wani sai ya ga manzo Allah, sai in an tambaye shi sai zuwan manzo Allah din ya iya fadar, in ya iya zana su yane mai kaza mai kaza mai kaza, to kai ba ka gani sai ya zana wannan sifa, to shine ba za a dan nutsu, sai haka ba kowa sai ya mafi ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah ya gani da gaske ba, sai da sharadin yana da misal irin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, halitta da kira irin ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma ba da ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hakikatan ya nuna ya dora ta akan abin da ba shi ne daidai ba. To idan mafarki ne ba da za a yi zama hujja, sannan bayan mafarki ne ana ta tambaba waye ma ya mafarkin, saboda haka wasu kace ana jin Abbas ne, Abbas ibn Abdul Muttalib, shi kuma a lokacin bai musulunta ba, to kaga mafarkin kafiri zai iya zama hujja kuma, ma kai naka ma kana musulmin an ce ba zai zama hujja ba, kuma wani kafiri ya zo masa mafarki kuma zai zama hujja, kaga ba zai yi ba. Sannan bayan mafarkin in ma mun dauka shi Abbas din yana musulmi ya gani, shi bai gaya masa cewa ai an masa rangwame, waye shi? Abu Lahab ne, to yanzu da labarin Abu Lahab kuma za mu yi hujja? Shi ba yanzu Abu Lahab ne ke gaya mana fa, shi ba ana masa sauki, sai muke so mu ce to ka ga Abu Lahab ba ya ce kaza ce kaza, saboda haka an samu hujja, to ya kaga abubuwa an fara nisa, in dai kaga an shiga ana nemo hujjoji irin waɗannan, to an fara nisa, an fara nisa. Ka saboda haka ba yadda za a yi wannan abu ya zama hujja ta kowace hanya. Na farko mai rauni ne saboda mursal ne, mursal raji gurin malamai, mursal ba abin nan ruwa ce da ifa. Na biyu mafarki ne. Na uku ba a ma san waye mai mafarkin ba, tamba ba ma ake ta yi da kamakami. Na huɗu in an ma ce Abbas an yadda, shi ma ba hujja fa cewa shi ne ya riƙe mafarkin, kamakami. To in ma an yadda Abbas din ne a lokacin da ya mafarkin ba musulmi ba ne, mafarkin kafiri ba ya zama hujja. In ma an yadda shi musulmi ne a lokacin da ya mafarkin, mai ba shi labarin Abu Lahab ne, wanda Allah ya ce sai su ranar Lahab, shi ne kuma yau zai zama hujjar maulidi wa iyyazu billah. Sai mu je hujja ta shida, haka ne? Subhanahu to suka ce Jibril alayhi salam Allah ya umarce shi ya umarci Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya salla raka'a biyu a baiti laham inda aka haifa Annabi Isa alaihi salam. To shi ma wannan kamar wancan dukkan waɗannan ruwayoyi da aka rawaito na cewa a cikin Isra'i da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi yayi sallah a baiti laham, malamai sun ce duk ruwayoyi ne waɗanda suke baraguri, duk ruwayoyi ne ba su da kyau gaba ɗaya. Akwai ruwayar Shaddad, akwai ruwayar Anas, akwai ruwayar Abu Huraira, amma duk malamai da suka rawaito wannan sun rusa su. Ruwayar Shaddad ibn Aus a wajen Tirmidhi a cikinta akwai Ishaq ibn Zabrak wanda Imam an-Nasa'i yake cewa laysa bithika, ba amintacce ba ne shi ne wannan ruwayar. Har ma Muhammad ibn Auf Abba'i, wani ɗaya daga cikin shugaban malaman hadisai a Sham, ya ƙaryata wannan mutum, ya ce mutum ne maƙaryaci, kana yakzib, shi ne rawaito maganar an umarci Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi. Amma duk wanda suka rawaito hadisi, duk ruwayoyi sahihai da suka zo na Isra'i, babu maganar wannan sallar, babu ita. Haka nan ruwayar Anas a Ibn Kathir da ya kawo ta a cikin littafin sa Al-Fusul fi Ikhtisar Sirat Ar-Rasul, anan ma ya ce gharibun munkar jiddan, hadisi ne mara kyau matuƙa da gaske. Ya ce wa fil ahadisi sahiha ma yadullu ala nakaratihi, hadisai sahihai da yawa sun zo waɗanda suke nuna mu cewa hadisin munkari ne, hadisi ne mai rauni ƙwarai da gaske. Haka nan ruwayar Abu Huraira da aka ce ita ma a ciki an rawaito maganar wannan sallah raka'a biyu, Ibn Hibban shi ya kawo ta a cikin littafin Majruhin. Littafin Al-Majruhin littafi ne da aka tara a tarihin wasu marwaita hadisai amma waɗanda ba su samu karɓuwa ba, aka tara su a wani littafi. To akan kawo wasu daga cikin irin ruwayoyin da suka yi ɓarna. To daga cikin a tarjamar Bakar Ibn Ziyad Al-Bahili, Ibn Hibban ya kawo hadisin don shi ya rawaito hadisin ruwayar Abu Huraira, shi ya rawaito shi wannan mutum mai suna Bakar Ibn Ziyad. Ga abinda Ibn Hibban yake faɗa a kansa, yace shaykhun dajjal a wajen malaman hadisi, in aka ce shaykhun ba wani yabon ka aka yi cancan ba fa, an rage masa matsayi ne fa. Shaykhun wato a ilimi wato dan kadan gare ka, shi ne ake cewa shaykh a malaman hadisi. A malaman hadisi ba kada ka fita wani ce ba shaykh kake ya kasanta ka. To amma kuma bayan karanta ilimi da yake da ita da yake da shi kuma dajjal ne, ko aka ce dajjal ka san ba magana. Yada'ul hadith ala thiqat, sai ya samu mutane amintattu ya kirkira hadisan ƙarya ya jingina musu. La yahillu dhikruhu fil kutub, bai halatta a kawo ambaton wannan mutum a cikin littattafai ba, illa ala sabilil qadhi fihi, sai dai in suka ji za a yi. Wannan shi rawaito hadisin, sai ka nace muku da farko a dunkule hadisan daga masu inganci amma ba sa nuna abin da ake so a tabbatar, sai wanda suke rubutu kuma ba sa nuna abin. Malamai da dama sun soke hadisan wannan hadisi, akwai Ibn al-Jawzi a cikin al-Ilal al-Mutanahiya, akwai As-Subki a cikin Shifaul Asqam, littafin Shifaul Asqam fi Salati ala Khairil Anam, akwai Adh-Dhahabi a Mizan al-I'tidal, akwai Shawkani a Fawaid al-Majmu'a. Duk littafai ne da suke bayanin wannan hadisi na ruwayar Abu Huraira, cewa ruwaya ce wacce take ta ƙarya ba ta gaskiya ba. Saurata hadisin ba ƙarya ne, in ma nan muka tsaya magana ta ƙare. In ma nan aka tsaya kawai ba sai an tsaya an dubi matanin ba, tunda in ka dubi ma matanin sai gaba me yake maulidin, an ce nan aka haifa Annabi Isa alayhi salam, tsaya kai sallah, sai aka ce to wannan ya nuna bi maulidi. To kaga ita kanta hujjar, ko da hadisin ya inganta ba zai bada wannan ma'anar ba. an ce yi sallah a gurin, kaga nan al-maulidu, don kalmar maulid tana dauke da akwai al-maulidu zamani, akwai al-maulidu makani. Akwai al-maulidu zamani shine ake muke magana a kansa na lokaci, lokacin da aka haife shi. Akwai al-maulidu makani, inda aka haife shi. Hadisin wannan yana magana ne akan inda aka yi haihuwa, ba akan sanda aka yi haihuwa ba. An gane ku? Saboda haka kwata-kwata ba akan wannan ishu din da muke tattauna yake magana ba. In ka ce kana so kai dabbaka kai ma ka je kai sallah raka'a biyu inda aka yi, sai ka biya tikiti ka hau jirgi ka kwashi yan maulidin ka ku tafi can Makka, ku je a kai ku inda aka yi manzo Allah, ku raka'a biyu ku fito. Kaga da haka ake maulidi, ai kaga mun samu, za mu samu sauƙin abun, ai za mu samu sauƙi kwarai da gaske. Ko ba a hana mutane bacci har ka ce ta tikiti ta nura. To shi wannan hadisi ko ba da ingantacce ne, yana magana ne akan al-maulidul makani ba al-maulidul zamani ba. Ko kuma shi kansa al-maulidul makani din, babu wani malamin musulunci da ya taba cewa idan rana haihuwar manzo Allah ta zagayo, aje a yi raka'a biyu a gurin da aka haife shi. Babu wanda ya taba dar haka. Yan bid'a kafin sunna ta zo ta kwace mulki daga hannunsu, daɗin shekara a Makka sukan yi gangami ranar maulidi su je a buɗe musu gurin da aka haifa Annabi sallallahu alaihi wasallam, amma ziyara suke zuwa da tabarruki da waye da waye, ba raka'a biyu ɗin suke yi ba. To sai mu zo kan maganar hujja ta bakwai. Hujja ta bakwai: man sanna fil islam sunnatan hasana kana lahu ajruha wa ajru man amila biha. Sai sun ce ma'anar hadisin, wanda ya kirkiri bid'a a musulunci yana da ladan wanda ya aiki da bid'ar, kuma shi ma wanda ya aiki da bid'ar yana da lada. Don haka wanda suka kirkiri maulidi suka ce bid'a ce amma kuma hasana ce. To sai aka kyale ka kawai. Hadisin sahihi ne, hadisin Jarir ibn Abdullah al-Bajali a cikin Sahih Bukhari, hadisi ne sahihi, amma baya magana akan bid'a. Yana magana ne akan ka dora mutanenka, ka zo ka samu wasu mutane ba su san abin da ya kamata su yi ba, sai ka dora su akan wata hanya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sahiha, sai ka fara sunnanta musu wannan, ba su san ta ba. To duk wanda zai yi aiki da abin nan da ka koya masa na sunna, kana da ladan sa. Kaza da Annabi sallallahu alaihi wasallam, an yahdi Allah bika rajulan wahidan khairul lak min umurin nam. To kaga ashe ana magana shiriya ce. In muka dubi sababin hadisin, sababin me yasa Annabi ya faɗi wannan magana, shi ita za ta bayyana mana ma'anar hadisin. Sababin sa kamar yadda ya zo a cikin Bukhari, hadisin Jarir ibn Abdullah al-Bajali. Yace kunna inda Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fi sadrin nahar, muna tare da Annabi sallallahu alaihi wasallama a farkon rana, to da safe rana ta tahudu ta dago, muna zaune da Annabi sallallahu alaihi wasallama. Faja qaumun hufatun urat, sai ga wasu mutane waɗanda suke hufatun, ba ta kalma a kafafuwansu, suna tafi ba ta kalma, uratun, suna tafi kayansu tsirara-tsirara, mujtabin nimar, dukkan gwadansu da suke sanye da shi ko suke ɗaure da shi duk yayayyage, wato ga su kai da kazansu kaga galabaitattu, abin tausayi. Mutaqallidu siyuf, kowa na rataye da takobinsa. Ammatuhum min mudar, yawancinsu daga ƙabilar mudar, ƙabilar mudar ƙabila ce ta Qurayshawa. Bal kulluhum min mudar, yace a dukkaninsu ma daga ƙabilar mudar, daga Yaman suke. Zalla sai ya gansu, fatama ara wajhu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam lima ra'a bihim min alfaqa, sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fuskarsa ta ɓaci, ta turɓune saboda irin abin da ya gani tattare da su na talauci, ba ta kalma, tsirara suke tafiya, gaban da suke ɗaure da shi da yayyage, sai ya tausaya musu. Fada kala sun makaraje, ya shiga gida ya fito, ya shiga gida ko zai samu taimako. Annabi sallallahu alaihi wasallam baya daskare abu a gidansa, in ya samu raba yake, aka yi shiga ya fito babu. فأمر بلالا فأذن يا عمر شي بلال يكرا صلى وأقام أكي إقامة أكي صلى صلى الظهر ثم خطب سيما ذا الله تعالى تأينا هدوبة تكين تارين جماعة بنا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يكرنت وانا آية هاك قرش سنن بايوم وانن يكرنت يا أيها الذين آمنوا يكرنت آية تكي اتقوا الله واتقوا الله والتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله كذبوا لن الله كما ليت دوبا أبند تقبا ترجو من جوبي كما كذبوا لن الله سنة يشيوا بعد بايوم هكا تصدق رجل من ديناره وبعد تصدق رجل من ديناره من درهمه من ثوبه من ساء بره من ساء تمره من قال صلى الله عليه وسلم يا أمري بقوة يكاو صدق الساء بقى دينار ديما لك قو درهم ديما لك قو فقوين ديما لك قو سائنا بنت ديما لك ما الكما قو سائنا دبين ديما لك هر ما يتي ولو بشك تمره ko da tsagin dabino a kawo shike da mutane suka tashi kowa yana abin nan fa jaa rajulun min al-ansari bi surratin kanat kafuhu ta'juzu anha sai ga wani mutum daga cikin mutanen Madina yana dauke da wata jaka ta kudi ta cika masa tafin hannunsa har ma tafin hannun ta kasa dau tafin hannun suka sun kasa daukan jakar ce bal kad ajiza ta ma kasa daukan jakar yazo ya aji kuma tataba annas daga nan mutane sai suka kowa kuma sai tashi ana ta kawo abinci ana ta kawo riguna ana ta kawo kowa yana kawo taimakon abin da Allah ya hore mata ana ta kawowa dare yace hatta ra'aytu kumayn min ta'amin han naga idi biyu da abinci idi ga sunan har guda biyu yayi tsiri na abinci min ta'amin wa siyabin na abinci da tufafin sawa hatta ra'aytu wajha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yatahallalu ka'annahu mazhaba daga annabi sallallahu alaihi wasallam fuskarsa na ta haske yana kamar mishi tana haske kamar zinare yaji dadin abin da ya gani bakar rasulullahi to anan ne sai yace man sanna fil islami sunnatan hasana falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi an yanqusa min ujurihim shay wa man sanna fil islami sunnatan sayya كان عليه وزرها ويزر من عمل بها من غير ان ينقص من اجره من اوزاره شيئا فده بنني من الله صلى الله عليه وسلم فدو wannan hadisi wanda ya sunnanta sunna mai kyau a musulunci kuma ishara zuwa ga mutumin nan da ya fara kawo sadakar sa bayan ganin ya kawo mutane kuma sai akai ta koyi da shi sadaka wani abu ne da aka sani a musulunci ko bid'a ne to ashe kaga sunnar da manzo Allah yake wani abu da musulunci yazo da shi ka fara yi da mutane su koyi da kai shi ake nufi wannan shine abin da hadisi yake nufi sai suka ce a bid'a ake nufi tare da cewa hadisin yazo ne a lokacin da aka kawo sadaka sadaka kuma ayoyin suna da fili alqur'ani da suke magana sadaka da falalatta kaga hadisin inda yayi daban su kuma inda suka tsufana suka yi daban to idan muka ce bid'a hasana ce ake nufi man sanna fil islam sunnatan hasana bid'a hasana waye zai duba bid'ar ya kalle ta yayi mata hukunci hasana ce ko ba hasana ce ba waye ba zai ta rikici kai yanzu ka kawo ni ka ce hasanan ne ni ko na ce ba hasana din bane kaga yadda za a shigar da shi karkashin hadisin nan ma za a yi daru idan har shari'a ta yaba abu ta kyautata shi to kaga kenan shari'a ce hujjar ba bid'a ba babu maganar kuma bid'a yana da wani madogara a shari'a idan kuma har shari'a bata yi maganar sa ba bata ce komai a kansa ba to hankalin wane ne zai kyautata shi sai kai ka ce mai kyau ne ni kuma zan ce ba mai kyau bane kuma ban ga dalilin da kai zai zama naka ne hujjar maganar kace za ta karbu ba tita ba za ta karbu ba sai za ka a ce ma hadisin wai yana nufin sunna bid'a hasana a barwa mutane kuma su za su su za su kiyasta kaza Hassan din ne kaza ba Hassan ba wanda ma ana cikin daru rigima ba ta kare ba. Don haka hadisin abinda yake magana daban abinda su kuma suke tafiya a kansa daban, shi yasa shaɗibi a cikin al-Ittisam ya kawo wannan cikin lokacin da yake raddi ga masu cewa akwai bid'a hasana, yayi kace da su ya gaya musu cewa ai hadisin kwata-kwata yana magana ne akan ma sabata fil Islam, ma sabata kaunuhu sunna, abinda ya tabbata a musulunci sunna ne, amma a inda kake ba a taba sanin shi ba sai kai ka fara dabbaka shi, sai aka gani sai aka yi aiki da shi. To duk wanda ya fara dabbaka sunna a inda yake bayan mutanen da suke gurin ba su sani ba suka gani suka yi koyi da shi, to wannan hadisin shi yake magana, ba ka zo da bid'a ba. To sai shi ba ta takwas hadisi Ibn Mas'ud ma ra'ahu al-muslimuna hasanan fa huwa inda Allah hasan, abinda musulmi suka gani mai kyau ne to gurin Allah ma mai kyau ne. Na farko ba tare da tsawaitawa ba hadisin bai inganta marfu'an ba, bai inganta a matsayin maganar Annabi sallallahu alaihi wasallam ba, amma ya inganta a matsayin maganar sayyidina Umar, sayyidina Abdullah ibn Mas'ud, shi ya faɗi wannan magana. Kuma abinda yake nufi da wannan hadisi yana nufin da musulmi a wannan hadisin yana nufin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam, kamar yadda ya zo a cikin Mustadrak na Hakim, Mustadrak na Hakim juz'i na 3 shafi na 78 daga Abdullah ibn Mas'ud ya ambaci wannan yace ma ra'ahu al-muslimuna hasan fa huwa inda Allah hasan wa ma ra'ahu al-muslimuna qabihan fa huwa inda Allah qabih wa qad ra'a as-sahabatu jami'an an yastakhlifu Abu Bakr radiyallahu anhu, sahabbai gaba daya sun yadda akan cewa sayyidina Abu Bakr shine khalifan, saboda haka sai yace to abinda waɗannan musulmi yana nufin sahabbai, saboda haka al da take cikin al-muslimuna lil-ahd ne, aice lil-ahd waɗannan musulmi abinda suka gani yana da kyau, to gurin Allah ma yana da kyau, sun ga sayyidina Abu Bakr ya zama khalifa, saboda haka a gurin Allah ma sayyidina Abu Bakr shine khalifa. Shine fa maganar da yayi, ba maganar wasu ƴan bid'a ba su zo su ce abu kaza yana da kyau shikenan a rakasu. Idan muka koma muka duba hadisin a cikin Mustadrak, maganar Ibn Mas'ud din a cikin Mustadrak zamu ga inda ya faɗe ta, yana maganar cewa an nada sayyidina Abu Bakr a matsayin khalifa, sahabban nan na Annabi sallallahu alaihi wasallama abinda suka gani da kyau to gurin Allah yana da kyau, saboda kaga yana magana ne kan ijma'in sahabbai. Ko kuma kace yana magana kan ijma'in musulmi, dan hadisin cewa ma ra'ahu al-muslimuna, in baka dauki alif da lam a cikin kalmar al-muslimuna a matsayin alce al-ahdiyya, to dole ka dauke ta listigraq al-jinsi, saboda haka abinda musulmai suka tattaru suka ga yana da kyau, bai ce abinda wasu musulmai, ko kaga kenan ijma'i ake magana. To maulidi ai ijma'i an yi ijma'i, kaga babu saboda kaga ba da ya shiga karkashin hadisin, bai ce ma ra'ahu ba'dul muslimina, ba'dul muslimina ba, bai ce ma ra'ahu ba'dul muslimina hasanan huwa inda Allah ko mastahsanahu ba'dul muslimina, sai ce ma ra'ahu muslimuna, saboda haka alce istidraq al-jinsi, ko dai kace ana nufin ijma'in sahabbai ko kace ana nufin ijma'in musulmi gaba daya, amma baka isa ka ce ana nufin wasu musulmi ba banda wasu, su mai fitar da su daga cikin hadisin, saboda haka ba da za a iya zama a shi yasa zamu ga Ibn Hazm a cikin littafin sa Ihkamul Ahkam ya kawo asar din wajen maganar ijma'i, haka na Ibn Qudama a Raudatul Nazir shi ma a cikin maganar ijma'i ya kawo asar din, haka na Shatibi, haka na Ibn al-Qayyim, haka na sauran malamai duk ba wanda zai kashi a gurin maulidi, sai yau ne kuma aka gano cewa ai maulidi ma zai abin nan. Sai maganar kasa bid'a gida-gida, a kasa ta zuwa gida biyar, akwai wajiba, akwai haramun, akwai makaruha, akwai manduba, akwai mubah. Da Allah wanda ya fara kashe-kashen bid'a shine Al-Izz ibn Abdussalam, shi kuma kamar yadda Shatibi ya ce ya cakuɗa abinda ya kira bid'a da abinda yake masalihul mursala da bid'a, bai iya tantance masalihul mursala المصالح والمرسلة كما ولا بين دهار غرم مالكية أنا هجرش مصالح والمرسلة غرم مالمي وأن سكر بدأ هجر المصلحة المرسلة شين أبين ده شرعة بتزو تبا قداما أي كان سبب كما بتكما هنا كما أبين ده بتبا قداما كيبا ba wani nasi da yace ga izini sannan ko babu nasin da ya hana shi yake kira maslaha mursala lam ya'tabirhu ash-shari' lam yarid biha an-nass bi ithbatin aw bi i'tibarin wala bi ilgha nasi bai zo yayi izina da ita ba bai kuma yi shi ta ba to kuma su ma suna sanya su ne duk a cikin harkokin da suka shafi mu'amalat ba cikin harkokin da suka shafi ibadat ba bid'a kam wannan musulunci ya zo da rushe ta kaga ba ya bid'a ta shiga masalihin musala bid'a musulunci ya rushe ta kullu bid'atin dalala kaga ba da shiga masalihin musala don masalihin musala babu nasi kata kata amma bid'a akwai nasi da yake nuna duk bid'a bata ce sai suka ce ai kullu ba duka ake nufi ba ai Allah ya ce wa atakum min kulli ma sa'altum sai raka shi Allah ya ce kullu ma sa'altum duk abin da kuka roke shi ai ba kuma duka ya baku ba yana baka wani ne ka roka kuma wani lokaci hana ka wani abu sannan Allah ya ce tudammir kulli shay'in bi amri rabbiha tana rushe komai da umarnin ubangijinta wa utiyat min kulli shay kasar bilqis ra'aytu min kulli shay an ba ta komai ai ba ba ta mulkin annabi sulaiman ba kuma an ce kulli shay sai kace saboda haka kulli din ba kulli bace kulli ce juz'iyya ba kulli ce kulliya ba don haka in ka kalli alqur'ani da sunna da harshen larabci duk inda kulli kulli ta zo kulli ce sai idan akwai abin da yake nuna cewa wani ranki ake nufi duk ayoyin da suka zo daga kalmar min ta biyo bayanta sai ko wani kaidi ya biyo bayanta wa atakum min kulli ma sa'altum min mai take nuna a larabci tabi'idi tana nufin sashin ya ba ku sashin daga duk abin da ku sashi daga duk abin da kuka roke shi sai haka Allah ya ce min kulli bai ce wa atakum kulli ma sa'altum haka nan wa utiyat min kulli shay'in ba ce ya bata kulli shay'in ba saurata akwai min wace a larabci tana nufin tabi'izi tana nufin ba'ali tana nufin sashi kaga ba irin waccan kullu bid'atin din bace wata an ce min kullu bid'atin aka ce babu wata ruwa da ta ce min kullu bid'atin sannan wanta da yake tudammiru kullu shay'in bi amri rabbiha qaidi ne duk abin da Allah ya umarni ta rushe tana rushe saboda haka Allah da yake tana rushe komai ya ce bi amri rabbiha saboda haka abinda bai sa ta ba ma ya ciki amma duk kullu ma umira bi tadbiri ma umira bi tadbiri fa dammarat saboda kaga ko dai ka samu kaidi wanda yake nuna kullu din ga inda kake duk abinda aka yi umarni a ci ta rushe ko kuma a samu akwai kaidi na abin nan na min at-tabi'iyya kira ta ba za ka samu alqur'ani ko hadisi an ce kullu kuma ka zo kana neman ka samu wani abu ka zari daga ciki ba haka kawai don dai ka samu inda zaka so ka yi bid'a hasana kira ta babu wata bid'a hasana duk abinda aka kawo masu cewa bid'a ta karkasu gida akwai wajiba akwai kaza irin su Zuddin ibn Abdussalam irin su karafi da suka bi bayan su da waɗanda duk suka zo za mu ga duk abin da suke misali da shi masalihul mursala ne wai kuma shari'a ma ta zo da su ba ma ya cikin shari'a ma ta yi izina a kan su ba ma ya sa cikin masalihul mursala din kun ma fi ƙarfin ka kira su masalihul mursala yanzu kamar a zo ana maganar hada alqur'ani annabi sallallahu alaihi wasallam ai bai bar duniya ba sai da aka rubuta qur'ani gaba daya abin da bai ba a yi ba shine a hada shi a cikin mushafi guda daya amma a rubuce yake gaba daya sannan kuma waɗanda suka zo suka hada shi sune sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sayyidina abubakar duk khulafa'ur rashidun sun yadda sayyidina umar da ya dan ja shi ma ya daga baya ya gane ai hada shi din shine daidai sayyida annabi kuma cewa alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin sai ka ce wannan bid'a ce kuma ai baka girma da sayyida Abubakar ba da Umar ba, kace manzo Allah yana barin duniya suka fara bid'a. Duk wanda zai ce hada Qur'ani bid'a ne, ai kamar yace sayyida Abubakar, ai manzo Allah yana barin duniya ya fara bid'a, sai dai fa hasana yi, ba bid'a yi ba, ba bid'a yi ba. Sannan rubuta ilimi, tun a zamanin manzo Allah ana rubuta ilimi, waye yake muku ilimi daga baya aka rubuta ilimi? Tun kafin ma zuwan musulunci ai ilimi a rubuce yake, nan mun karatu cikin kissar waraka, yana rubuta at-taura da injila yana fassarawa zuwa larabci, ba ilimin ba kenan, ba rubuta ba, yana cikin wanda suka yi karatu waraka ta Ibn Nawfal da mun ce a rajihi ya musulunta. Sannan sahabba annabi sallallahu alaihi wasallama sun rubuta hadisansa. Abdullahi ibn Amr ba yana da rubutacciyar abin nan sahifa ba, littafi wanda ya tara hadisan manzo Allah ke kiran ta sahihatu sadiqa, yana da rubutacciyar gaban annabi sallallahu alaihi wasallama kuma ya rubuta, kuma ka zo ka ce rubuta ilimi bid'a ne? Sannan manzo Allah ba shi ne ya ce lokacin da ya hudu ba, akwai wani ana ce da shi Abu Sha baya riƙewa, ba ya ce ya Rasulullah ni ba na riƙewa, a rubuta min mana. Manzo Allah ya ce uktubu li Abi Sha, a rubuta masa, ba shi ne rubuta ilimin ba? Sannan ko meye makaranta, duk inda za a haɗu a yi karatu ba shi ne makaranta ba? Makarantar farko ita ce makarantar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, masallacinsa inda yake haɗuwa ba da karatu, ba nan ne makaranta ba? Menene to makarantar? Kowa gidansa manzo Allah yake biya karantar da shi, ba taruwa suke karantar da su ba? To wannan ba shi ne makaranta ba? In ana da wata fahimta da aka yi makaranta ba wannan ba, in ji ba a ce dai annabi gida gida yake kwakwasa mutane, ba zan da a ce shi ya bude makaranta, za ka kai in ka zo ka bude makaranta ta yi bid'a. Ai taron sahabba annabi sadin da suka fara zama a gabansa shi ne makaranta. Saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya yana da halaqat na ilimi a masallacinsa ko a gaban gidansa. Haka nan sahabbansa Abu Hurairah yana da halaqa a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam. Jabir da Abdullahi, Jabir ibn Abdullah yana da halaka a masallacin annabi. Ka'ab, Ubay ibn Ka'ab yana da halka a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam. Haka aka zo tabi'ai, haka aka zo ta asba'u tabi'ina har lokacin su Malik. Wani aiki tace makaranta, sawa'un an ci gaba ana yin manya-manyan gine-gine ko ana yin kananan gine-gine, duk da wanda zai gina daki ɗaya, da wanda zai gina daki goma, duk makaranta sunansu. Da wanda zai bude a masallaci, da wanda zai bude karkashin bishiya, duk sunan su makaranta. Sai dai kawai wannan ya yi fita gina tashi saboda yana da halin ginawa, wancan ba ya da hali bai gina ba. Saboda haka a sa ma wannan cikin misalin mursala, duk bai taso ba. Abu ne akwai shi ma a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka duk abin da masu cewa an karkasa abin nan din, an karkasa bid'a zuwa kaza zuwa kaza, za ka samu in ma dai daman abin akwai shi a shari'a, in ba kuma koda babu shi to yana cikin masalihul mursala, abinda shari'a ba ta rushe ba, baya shiga babin ibada. Wanda kuma wannan hujja ce a mazhabar Imam Malik, amma Malik da sauran malikiya ba su taba kiran wannan bid'a hasana ba, sai mata suke almaslahatul mursala. Game da sayyidina Umar ya ce ni'matul bid'atu hadhihi, yayin da ya tara mutane ya ce su yi sallah a bayan Ubay ibn Ka'ab sallar tarawih, yace ma dalla da wannan bid'a. Kalmar bid'a a larabci tana nufin ka yi wani abin da ba a riga ka ba, idan a addini ne ita ce mazmuma. Saboda haka akwai kalmar bid'a lugatan, akwai kalmar bid'a a luga, a larabci ba a ce an soke kalmar bid'a a larabci ba. Akwai sanda muka ce a je a yi bid'a a duniyance, ka kirkiro mana makamai, ka kirkiro mana duk abubuwan da za a musulmi suke bukata na rayuwa, ba shi ne ana fama da ɗauke wuta, ƙirƙiro injina na wuta ko ka samarwa da Kano state wuta, yi bid'a a nan. Wannan bid'a ce dogariya, a nan ake so a yi bid'ar sai musulmai, maimakon su yi bid'a inda ake so su yi bid'a sai suka je inda ba a so su yi bid'a nan suke. Saboda haka malamai suka ce bid'a a kalmar sayyidina Umar bid'a ce dogariya. A dalili kuwa ai sallar tarawih cikin jam'i ba shi ya fara kirkiro ta a musulunci ba, a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama an yi wannan. Gashi nan a cikin riwayar Abu Dawud da Tirmidhi da waninsu, hadisin Abu Zarr al-Ghifari da yake cewa sunna ma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ramadan falam yaqum bina shay'an min ash-shari hatta baqiya sab'un min ya'zimin watan ramadan tare da annabi sallallahu alaihi wasallama bai mana sallar jami'i ta qiyamul layl ba har sai saura kwana bakwai azumi ya kare faqama bina sai mana limanci sai mana jami'i hatta dhahaba sulusul layl muka yi ta sallah har kashin farko na dare idan fashi kashi 1 bisa 3 na dare ya wuce falan ma kana fi sadisa saura kwana abin nan 6 lam yaqum bina bai mana ba saura kwana 5 azumi ya kare yazo ya kuma yi mana har muka raba dare hatta dhahaba shaqrul layl har muka raba dare fa qultu ya rasulullahi law nafaltana qiyam hadhihi al-layla abu zar ya rasulullahi to ka kara samana daren ma mana duk muka ya safi tunda bai raba daren sai manzo Allah ce innar rajula idza sallama al-imam hatta yansarifa husiba lahu qiyam layla husiba lahu qiyam layla idan mutum ya tsaya tare da liman ma'ana yayi jami'i tare da liman har aka gama to za a lissafta masa za a rubuta masa ladan wanda ya kiyamun daren gaba daya saboda haka tunda mun raba dare kun yi sallar tare da ni har na gama to kuna da ladan wanda suka yi kiyamun layl din gaba daya sai saura kwana 4 azumi ya kare bai yi mana ba saura kwana 3 ya tara matansa ija Abu Zar jama'a alahu wa nisa'ahu wan nasa ya tara matansa da iyalansa dan iya mutanen gidansa da mutane gaba daya faqama bina yaman limanci hatta kashina ayya futa al fala yayi har muka yi tsoron mu abin nan sahur ya tuce mana kuma lam yaqum baqiyat ash-shahr daga nan ko bai sake mana ba yayi musu sallar jami'i ko bai yi ba yayi hadisin aisha a cikin sahih bukhari anna rasulullahi salla fil masjidi zata laylatin fa salla bi salatihi nasun manzo Allah ya fito masallaci yana sallah a azumi sai mutane suka zo suka shiga bayansa suna sallah tare da sallar su mana suna yin yana musulmanci fakasuran nas suka yawaita sunna sama'u laylata thalitha sunna sallal qabila fakasuran nas kashi gari da ya dawo mutane sai suka zo fiye da jiya suka yi sallah a bayansa sunna sama'u laylata thalitha dare na uku sai suka ƙara taruwa fiye da na biyu awir rabi'a ko ku a dare na hudu suka taru fiye da na uku falam yakhruj ilayhim rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah bai fita ba suka yi ta garan miriya cewa fa ga sunan sun zo manzo Allah bai fita ba falamma asbaha da gari ya waye qala qad ra'aytu alladhi sana'tu yace na ji abinda jiya kuka yi na ga taran da kuka yi da yan garan miriya ku din na ji ku falam yamna'ani min al-khuruj ba komai ya hana in fito mai sallan nan ba illa anni khashitu an yufrada alaykum na ji tsoron kada mu ci gaba da yi kuma a saukar muku a fallanta muku ita ba dan haka ba kamar yadda Aisha take cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yakan bar aiki alhalin yana son yayi in kana la yatrukul amal wa ka in kana la yatrukul amal wa huwa yuhibbu an ya'mala bihi khashyata an yufrada ala ummatihi Aisha take cewa manzo Allah yakan bar aiki dare da yana son ya ci gaba da aikin dan gudun kada a farantar al'ummarsa kaga kenan sallar tarawih dama akwai ta a sunna ba wani abu bane sabo a addini sai da Umar ya kinkiro sallar tarawih cikin jama'a cikin jami'i a bayan liman a masallaci akwai ta a sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya yi ta ya bari ne saboda tausayawa al'ummarsa kada a saukar da wahayin da zai ce da za a ce sallar ta zama farilla bayan wafatin annabi sallallahu alaihi wasallam kaga illar da ta sa ya bari ta kau ita ce kada a farlanta tunda yanzu an gama cika addini komai ya kare sai a zo a ci gaba shine sayyidina Umar da ya ga mutane kowa a gidansa yake yi sayyidina Abubakar bai yi ba tartushi Abubakar tartushi al-Malik yake cewa tayi sayyidina Abubakar bai yi ba saboda amma ko danganin cewa mutane a daidaikun su a gidaddajin su suka yi fi akhirul layl suka yi qiyamul layl a fi akhirul layl wanda kuma wannan shine afdalu akan fi awwalul layl da haka bai so ya dauke su daga afdalu zuwa ga al-mafdhul ba bai so ya dauke su daga abin da yafi ba ya sa su dinga sallah a farkon dare sai ya kale su ko kuma kasancewa ya shagaltu da harkar ridda da wasu nan ma sun bar addinin ma gaba daya yanzu ba magana a tattara mutane ake a dinga sallar tarawihi ba waɗancan da suka bar musulunci ko waɗancan da suka hana zakka ake so a dawo da su cikin haziran musulunci da haka ya shagaltu da wannan sabanin sayyidina Umar lokacin da ya zo ya samu falalar dama sai ya yi wannan to haka sai ya tattara mutane a bayan sai a bayan Ubay ibn Ka'ab yace yayi musu limanci yayi musu sallar tarawih to akan a cikin sahabbai gaba ɗaya tun daga wafatin Annabi sallallahu alaihi wasallam babu wanda yayi wannan sai Umar shine farkon wanda yayi wannan shi yasa ya kira abin bid'a bid'a a lugha a harshen larabci shine zaka iya kiran abin bid'a kamar yadda ake kiran ubangiji badi'us samawati wal ard shi ya kirkiri sama da saboda bawon da ya riga shi kaga da zaka ce ubangiji dan bid'a kalmar badi'u anan tana nufin shi ya kirkire su ne jari misali sabit sun ji Allah dan bid'a shi ma yana bid'a Allah ya sauke a mutum in ya bace kuma yana son ya tabbatar da batarsa ba kuma abin da zai yi ba wannan bacewan zai yi ta ja shi har ya je ya kai ya zufa kanshi cikin wani rami saboda haka babu wata bid'a hasana a cikin musulunci kullu bid'atin yadda manzo Allah yake kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin finnar akan wannan musu sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ta gama bayanin komai abin da ya rage kuma babu lokaci shine maganar Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah akwai waɗanda suke garkuwa da ita kan cewa shi ma ya ce a yi maulidi za ma a samu lada in an yi sai mustahabbi ne ma a yi haka ya ce a cikin littafinsa a ittiba'u siratal mustaqim har barazana suke yi a koma a je a duba littafin an ƙara yi wani tambaya to malam an ce ka ce me za ka ce game da maulidi ya ce abin da zan ce ai shi ne abin da Ibn Taymiyyah ya faɗa a je a duba mustahabbi ne yana nan cikin yin a je a duba to za mu zo mu duba insha Allah na so a ce darasin ya ƙare a kan wannan bid'a ta maulidi to amma dai tun da akwai buƙatar a yi bayanin wannan zai zama shi ne darasinmu na litinin mai zuwa a mako mai zuwa kashi na uku na ƙarshe a cikin bayani game da bid'ar maulidi wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi.